kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Washington D.C.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington D.C. akan mitoci 1531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa ta mita 102.5 zangon FM. Da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Hadiza Kyari.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2022, zani magana ne akan yawan kiba wadda ake kira obesity a Turanci. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro za mu tsinduma a cikin shirin. A cikin shirin za ku ji yadda wasu ke iya kokarin su danganin san rage kiba ko kuma obesity a Turanci, da kuma yin amfani da magungunan da ba a tantance su ba wanda ake kallata su a dandalin sada zumunta. Wakiliyar mu Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Ni sarara barkamu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau muna tare ne da matasa inda za mu tattauna da su akan kiba da sanin darajar kai, wato kiba wacce ake cewa obesity, da kuma yanda mutane suka dauki wannan kiba ga masu shi. A cikin zauren namu muna tare ne da Khadija Usama Imam, Fatima Adam Danjuma da kuma Dr. Fatima Jafar Yahaya. Wacce take a malama ce a Tsangaya ko kuma in ce kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna. Barkanku da zuwa wannan zauri. To kamar yadda na gabatar muku da shi maudu'in da zamu tattauna a kai, ko a matsayin ku na ƴan mata, yawanci abin kun yake tashi a kwakwalwar ku, ya kuke ji idan an ce muku me kiba? Barin fara da Katija, ya kike ji
abin da yakan zama ba daɗi haka mutum a dinga kiran shi yayi kiba da yawa haka? Wasu ma sai su dinga ce maka ba za ka samu jin aure ba. Mazan yanzu ba sa son masu kiba, mostly din su. Wani ma lokacin za a zo za a yi aure sai ce shi yana so ne ka je ka rage kibanka. So daga nan sai a fara sa mutum wasu tunani haka, ta ina zai fara, ka wani ma bai ma san yadda zai yi ba. Wasu yana kai ga heart stage inda za su fara shan magani, sai mutum ya zo yana shan abin da zai cutar da shi daga jikin shi.
Fatima Khadija ta fara mana gabatarwa da cewa ba wai kawai tsawaye ba, hatta wanda wato samari suka sa ma mutum a kwallon shi cewa suna buƙatar mace mai yi, wato wanda take su yi. Shin kun taɓa sa a cikin sokokin tabbai namiji kalla ya kamata shi ma ya rage kiba?
Isu sai saboda wasu yawancin irin mata din nan suna samun irin wannan matsalolin daga yawanci wasu mazajen su, wasu kuma samarin su da suke fama magana akan cewa koko sun yi kibar ko kuma yaya za su yi su rage kiban, ko kuma irin haka yana jawo matsaloli sosai saboda wani irin to zarta ne zai iya cewa tunda ana cewa sai lallai sun yi ko sun canja halittar su, irin hakan tana jawowa da matsaloli sosai da sosai, tunda wasu suna ganin cewa ai sai suna ganin kamar irin wanda suke modeling din nan, suna ganin cewa ai su ne fa kai suke da shape din da mazaje ke bukata, suke da irin wannan shekun to kuma rashin wannan yakan sa su mazan sai su ce ai su lalle sai irin wanda suke da har suke ba da inkiya ma Coca-Cola shek in ba ka da wannan Coca-Cola shek din to
ko ya misali ya Coca-Cola take na kamar
yadda ke shek din Coca-Cola take ko wato kuma kin ga yanayin kasan su ya zamana cewa ai komai dai masha Allah ya zamana kuma yayi okay yayi daidai to irin haka sai ki ga musamman mata suna irin samun wannan matsalolin sosai su kuma mazan ba su damu ba yawanci dai matsalar high percentage din yana kan mata ne saboda in namiji ne shi bai damu ba yana zuwa yanzu ya nuna miki a yana da kuɗi yana da wani abu babban matsalin da yake faruwa musamman cikin ƴan mata suna nuna kuɗi ba za ki damu da kiban shi ba za ki damu da physique din shi ba da wasu abubuwa dai na shi dai shi namiji ne haka suke kuma yawanci shi ma din ya kamata a samu daidaito
maza suna nuna cewa ba sa son mata su cika kiba yawancin maza za ka ga mutum tumbin shi ya kai ya kawo kamar zai haɗe da magaban mota nan ya ce shi matar shi ta cika kiba yana nan yana hange hange a gari yana so ya ƙara aure ya samu siririya amma fa a farko ma mata asali ba haka take ba ma
zai iya yiwuwa
mostly matan ma na su tun a farko ba haka suke ba abin da ke kawo wannan kiba ma akwai kwanciyar hankali for example wa'inda ba su yi aure ba kafin su yi aure kamar ni yanzu kafin in yi aure na yi aure ban daɗe ba kafin in yi aure ba haka nake ba so da na yi aure sai na zo na dan ƙara jiki dai masha Allah amma mutane sai su dinga damun ka kai kiba mijinka bai complain wance ki je ki nema abin da zaki sha ki rage kiba mijinki zai zo ya ƙara aure kaza 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 kar fa su manta wannan kiba da ake magana shi kwanciyar hankali yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo in mijinka yana kula da kai kana cin abu mai kyau hankalinka a kwance to dole kai kiba ka canza
to garin dawo wurin likita yanzu za mu gangaro wurin inda ya shafi a likitan ce ta ba mu bayani akan shi ainihin kiba likita kiba dai da aka sani akwai wanda ake ce mishi obesity wato kiba wanda ta wuce misali ta fita ta zama kamar kila misali kila cutarwa likita ki mana bayani akan shi kanshi kiban da irin wanda mata suke shaye shaye magani akan su da kuma wani ke garin da cutarwa ne
to abin da nake so mutane su fahimta cewa shine bincike a yanzu ya nuna cewa kiba zai iya samu asali daga kwana dubu na farko na rayuwar dan adam to in har aka ce daga farkon rayuwa ne za a iya gina ma dan adam ko yaro ginshikin kiba kin ga cewa wato iyayen shi za su iya kafa shi akan tushen kiba to abu ne wanda mutane da yawa ba su sani ba yanzu idan iyaye suna nan rike da ƴaƴan su tana girma sun manta duka kurakuran da suka yi sanda ake da ciki sanda suke ciyar da yarinyar ko yaro zuwa har zuwa shekara biyu da abin da ya haka idan girma ya zo shekara 18-20 kiba ya zo sai su ɗauki laifin su manna ma wannan yaro ko yarinyar a fara tsangwamanta musamman in mace ce da cewa ya yiwu ya jawo mata tangarɗa wajen samun miji alhali kuma kuskuren ba nata bane nasu saboda haka ya kamata iyaye da zaran sun ɗauki ciki su rika zuwa asibiti ana musu bayani yaya za su yi renon wannan juna biyu sannan idan yaron ya zo duniya wani irin tarbiyyar cin abinci za su yi mishi in dai har suka yi haka bincike ya nuna cewa fiye da kashi 80 da ake samu na kiba zai ragu a duniya to abu na biyu shine shi kiba ba wai ana gudun shi saboda kyan halitta bane abinda mutane ba su gane ba kenan
to
a yau yarinya idan tana da kiba ko mace in tana da kiba ita damuwanta akan yadda mutane suke ganin ta ne amma wannan kuskure ne saboda damuwanta ya kamata ya kasance akan lafiyarta shi kiba yanzu a duniya ana saka shi a cikin rukuni na abin da ake cewa cututtukan da wani ba zai iya dauka a jikin wani ba
to wato shi mutum kadai ya shafa
shi kadai ya shafa to waɗannan cututtuka ne masu wahalan magani a cikin waɗannan cututtuka akwai hawan jini akwai ciwon suga akwai ciwon damuwa akwai ciwon mantuwa akwai wannan shi kanshi kiba
amma kiba wanda ta wuce misali
kiba
watan ba za ki san kiban da yusu misali ba dole sai an je gaban likita akwai kananan na'ura da ake amfani da shi na wajen gwada nauyi da gwada tsawo to akwai a kimiyance akwai yadda ake lissafi idan aka yi lissafi kowanne tsawo ya kamata ga daidai kiban da ya kasance shine lafiyar shi idan ya wuce za a ce ya dan tsara kana idan ya sake hawa sai a ce to ya shiga rukunin masu kiba wanda zai iya jawo mishi matsala shine obesity amma idan mutum yana zaune a gida ba zai san shi wani rukuni yake ba shi kiba yana buɗe ma kowanne irin cuta kofa ta shigo to saboda haka duk wanda zai damu da kiba ba kada ya damu da kiba saboda ba cin mutane a'a ya damu da kiba ne saboda za ta iya buɗe ma cututtuka da yawa kofa a jikin shi wanda za su zo su iya wahalar da shi
to likita kamar wanda kika yi magana a cikin jawabin kin ce akwai maganar cewa ana iya samu idan aka gwada nauyin mutum ya zama kuma ya zama kiba sama ta yi kasa da iya nauyin da ake bukata ya kasance yana da shi ma'ana kila yana da kg din shi 50 ne sai ka zaka gode kiban shi sai ka kiban bata ma kai yanda ya kamata a ce ni nauyin kaza ya kai to shi ka san ciwo ne
shi ma ka tawo yana da nashi matsalolin din to shi kanshi kiban dan adam ya kasa yadda ya zama cewa shi ne daidai ko a shekarun shi idan yaro ne ko kuma a daidai tsawon shi to shi ma yana iya kawo wani matsala shi ma wannan matsala ne wanda ya kamata a je asibiti kuma idan aka bashi wasu shawarwari farko sai ai bincike a ga don me nauyin shi bai kai adadin yadda ya kamata a ce mai tsawo irin nashi ya samu ba idan bincike ya nuna dalili sai ai maganin dalili in bai nuna dalili ba ya yiwu yana cikin wata damuwa ce a koko abincin da yake ci ne ba ne gina jikin ba to daga nan za a bashi shawarwari domin a gyara don aka bashi a haka tabbas zai iya jawo mishi matsala daban-daban har zuwa cutar shi
tolikita
ana iya gadon ki ba kwarai su waɗannan cututtuka da wani bai iya samu wani akwai ɗan wani kiyasi na gado a ciki amma duk da haka bincike ya nuna cewa ko da a jinin mutum akwai gadon kiba akwai hanyoyi da zai iya bi da shi ba zai yi kiban ba dole sai ya kiban ba sai in ya saki jiki ne ya bi hanyoyin da masu kiban sukan bi shi ne zai kiba amma in shi ya kiyaye aka sari daga cikin wanda suka yi gadin kiban ba sai ka gaba su yi
to wannan dawo gare ku Khadija kin faɗi yadda mutane suke damun ki da maganar misali kin fara kiba kin cika mijinki su anya in baki dauki mataki ba tunda ya aure ki a silindiyan dinki sai ya zo ya kara miki sha kin fara tunanin a ce misali kireki amfani da wani abu kuma kira sun baki shawarwari
shawarwari na zuwa daban-daban
yawan kin ma tuna mu akan wasu ma suna magana suna ta maganganu akan yanayin yadda magunguna yadda suke karban magunguna saboda shawarwari banzayen shawarwari da suke karba daga gurin peer group haka da wasu da suke dubawa a kafafen sada zumunta suna karban magunguna wasu ma basu san ina suke karban magungunan ba da farko kenan sannan basu san lafiyan shi ba basan da me dan yi aka hada wannan shi maganin ba kuma sannan masu magungunan suna fada su ce idan ka sha zaka sami wannan effect din wasu za su je toilet wasu kuma za su zawo za su yi wasu abubuwa sosai duk dan irin su gaya maka so that koda ka sha maganin abin ya faru da kai zaka ce ai dama wanda suka siyar da maganin sun faɗa min cewa ai dama zan samu wannan symptoms
wato zaka rage yawan tumbunka ta yin zawo
zaka rage ta wannan saboda za a ce ai fat ne kana rage kitse ta wannan fannin kuma ba su san a wannan din suna ƙara cututtuka ne ma cikin lafiyar su wanda su ba su sani ba akwai wata ma wanda na sani wanda take da irin wannan problem din saboda tana ganin musamman yanzu da ake yayin wasu irin styles na kaya haka na dinki musamman idan suka samu mostly wanda suke da irin obesity ne zaki ga yawancin kayayyakin su sai dai su zama a gown haka ko kuma saboda suna
so ba sa nan ba saboda kar
ma a gane cewa ai ga kiban su ko kuma ga tumbin su ko gani su kuma wanda suke ba su da kiba sai su dinga sa irin featured gown saboda su ce irin su nuna musu cewa ai su kowane kaya zai iya fitin da jikin su so su kuma gudun wannan shi yasa kawai za su yi kaya ko ogu sai su tafi burin burin kawai anyhow ba yadda ya kamata
sun yi
da to irin haka kin ga already sun riga sun sa makwakwalwar su cewa ai gashi gashi so ko layin ga abin da zai zo ya faru so gurin kar a je wannan matsalar gara kawai su yi normal irin nasu kuma hakan yana sa su dinga samun problem a kwakwalwar su
sai akwai wata da na sani da ta amfani da irin maganin nan an ce ta sha ta rage kiba to a ƙarshe in ta ci abinci sai ya zo bai digestion a ciki kawai idan ta je bayan gida baya narkewa
yanda yake
bayan gida haka za ta dinga fitar da shi haka to matsalan da aka samu kenan jikinta ma abubuwan da ake bukata ya building jikinta ma duk ba a samu dai ta zo ta tsotse saboda ta mace ta rage kiba ko kuma duk saboda namiji ake yi wani ba karshen ta dai a zo a mutu dai da sauran matsaloli na rayuwa
A yanzu dai ana tare ne da Fashion Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
To likita mun yi bayani akan cewa akwai damuwa da su masu irin wannan lalura ta kiba da ake samu sako ulwan su wanda shi ke ma sa su yake asasa su neman magunguna da su rage saboda yawan maganganun da ake yi. Kina ganin wani irin abubuwa wannan damuwar zai janyo mu irin wannan kiba haka?
Hakika wannan gaskiya ne mata suna fuskantar barazana wanda da turanci ake ce mu body shaming wanda hatta iyayen da suka haife su suna musu ana kunyata su
ana musu gori
yawa ko abu za a siya a ci a wannan ba irin naku bane sai mama sai ta ba wanda suke yan siyara ita ko wannan kyalita to haka nan idan sun je makaranta zaki ga kawayen mu kiba ba su ne hadadin yan aji ba su hadadin yan ajin su ga group din sanan su tira rai
haka
so wani daga wannan kawai musamman idan shi matashi ne sai yake ga ya shiga damuwa a hankali damuwar nan zata sa shi fara kebe kanshi a makaranta tunda duk wani wanda ake yaba mishi bana so ya abinci da shi sannan abin mamaki duk wanda kika gani matashi mai danki ba zaki fuskanci cewa su suna son kyautata ma mutane sukan yi tunani wani lokaci kyautatawan zai sa a susu to amma wani lokaci duk ba ta tsina sai dai an kunyata su nan a tamsa abubuwa to idan wannan abin ya ci gaba ga mace har ta zo ta yi aure shi yana zuwa da canjin sinadarai da yawa a cikin jikin mace za ta ɗauki juna biyu za ta zo ta haihu to wani akan kiban na baya sai ya zo ya ƙara to ba wanda zai zauna ya ba ta uzurin cewa ai ga shi wannan har ta yi aiki na ɗaukan juna biyu ta haihu kuma yanzu tana shayarwa bari a yi mata haƙuri da kuntarwa ba za a yi ba sai a fara cewa wannan daga haihuwa ɗaya kin zama ka idan kika haihu biyu kika haihu uku ai miji ba zai iya zama da ke to sai damuwan ta ƙaru wani lokaci maza da yawa ma sukan ƙara sa abin ya ɓaci za mu fara cewa ni fa ba haka na auro ki ba an auro ki duk wani kin ci kauri da abincin gidan ne ki suke ci abubuwa da yawa sukan ga
ko da ko ba cin abincin ciki da yawa ba
haka to sai ciwon damuwa wanda ake ce ma depression sai ya zo ya kama to kun ga kaman an ƙara ma wuta fetur ne ga shi obesity din shi kanshi ya buɗe mu cututtuka ƙofofi ga kuma ciwon damuwa sai macen ta fara samun barazana a'a ita ne yau ciwon kai rashin bacci hawan jini ciwon suga daman shi ciwon kiba yana rage ƙarfin sinadarin da ke rage suga a jiki yana rage mishi ƙarfin insulin ba
to
a hankali a hankali akwai kiban da yake sa mutum ya samu type 2 diabetes to sai kaga cewa wannan ciwon damuwa ya zurfafa idan ba a ɗauki mataki a kan shi ba har sai ya kai ga ya yi ma mai shi lahani don ciwon damuwa a cikin cututtukan kwakwalwa ciwo ne mai wuyan magani don wani ko ya ji sauki yakan iya komawa abu na biyu kuma shi ne shi kanshi ciwon damuwa zai iya jawo kiba so kun ga abin sai ya zama na cewa mutan ta kasa mutuwa duk wasu idan suka shiga damuwa wanda wani halin rayuwa daban ko kuma wani abu daban ya kawo ciwon damuwa sai kaga cewa duk sanda suke fama da tsananin bacin ran nan sai su je suna neman wani abu mai dadi su ci to gifanci abubuwan da suke zaba ba abubuwa ne masu kara lafiya ba abubuwa ne wanda zai jawo musu kiba kuma yi ma lafiyar su lahani
to wani mataki ya kamata mai kiba ya dauka wurin rage shi kiba
so mataki na farko ba mai kiba ne zai dauka ba a'a wanda suke tare da mai kiba ne in uwa ce lallai daga ranar da ta bincika cewa ranar da Allah ya sani da ita tana da juna biyu ta kama hanya ta tafi asibiti ta ji yadda ake renon wannan abin da ke cikin ta tun yana cikin ta sannan idan ta haihu ba sai ɗanta yayi ciwo za ta je asibiti ba za ta rika zuwa akai akai ana duba yaron ana gwada nauyin shi da tsawon shi da girman kan shi ana ba ta shawarwari akan abinci na uku idan ya fara zama matashi tattace sai yayi ciwo za ta je asibiti ta ce yanzu yaron nan kasusuwan shi sun fara tsawo wani irin abinci ya kamata in ba shi asibiti za a zaɓi mata abinci wanda ba ya sa kiba mai ciwo sai dai wanda zai sa ƙarfin kashi ƙarfin kwakwalwa da kuma lafiya sannan na uku in yarinyar ta gama zama matashiya ba aure za ta yi ba so idan ta yi aure kada tallafin iyaye ya tashi akan yarinyar kada ki bar ƴanki kin ga cewa ta yi juna biyu ta yi kiba ko ta haihu ta yi kiba ki mata shiru ki tambaye ta shin kina fuskantar wani ƙalubale tsakaninki da mijinki wannan jikin da kika yi ko tsakaninki da mutane suke ce miki ita uwa duk dai uwan da ta isi da ya kai da har ta aurar da ƴaƴa tunanin ta ba zai zo daya da na ƴarta ta ba in ka an har ba ta da wani kyakkyawan hanya da za ta sa yarinya ta ɗauke ta su je gaban likita za a bincika a gani mene ya jawo mata kiban kuma koyaushe akwai mafita.
To wannan kuma gare ku ko wani shawara ke da shi ga masu neman maganin rage kiba.
To ni ke shawara na akan wannan maganar kiban shine wasu suna ganin kamar cewa don ana musu maganganu akan kiba wasu maganar da wasu suke musu shine yake jawo matsalan ba wai a dan ko dan su karan kansu ba in kibar ka ci ga ka san ke ga abin da kake ci ga abubuwan da kake yi ka dan dinga ko da a ce exercise ne ai ko ba a ce ka
saka salon ma
yawa ko da a ce ba sai ka je wani gurin motsa jiki ko wannan
ba a gidan
nan musamman ba a gidan ku haka ka dinga dan sassarfa dai da safe da yamma ka dinga samun lokaci kana yi sannan ka kimanta kalan abinci dan wasu matan ma gaskiya eating habit din su gaskiya ba
shi
yanayin cin abincin su ke ce kawai daga a'a ko wani saura ya dauke ki wani restaurant da kike bakin kaza ba ko me kawai kina zuwa kaji ne zaki dinga ci ham anyhow so ne zaman ne kin san kalan irin abin da zaki ci in a style way kin san kalan yanayin abincin da in kika ci ba zai sa lafiyar ki matsala ba ki ya zamana kuma kina akwai balance diet kuma sannan abincin kar ya wuce misali musamman yara iyaye suna samun problem ya gurin yanayin cin abinci sai kaga yaro an sa mishi abincin da wani babban ma ba zai iya
musamman namiji ne sai ai
namiji ne a cika mai plate to ka san yanayin saboda wani yaro ma kana daga shi wallahi ba za ka iya daga shi ba
to su masu karban magani
su kuma gaskiya wannan ba shawara bace mai kyau in kina da matsala ki tafi gurin likita ya wannan din ki saboda baki san dami aka hada abubuwan nan ba wasu kuma za su miki ƙarya su ce ai wannan abubuwan fa na saki bannin natural fruit ne aka hada aka miki ƙarya ne kawai suna faɗa ne saboda kasuwancin su ya tafi yanda suke so ki je gurin likita shi zai faɗa miki abubuwa saboda baki san da me aka hada ba musamman wasu mata in kika sha yawan abubuwan nan wasu sassaƙen bishiya ne da leaf ɗin shi da ganyayyaki da aka sassaka baki san a'a ya yanayin concentration ɗin shi ba ya yanayin ne zai iya zuwa ya iya affecting ɗin ya illa ta ya ko kuma wani organ da mai amfani a cikin jikin mace wanda kuma a hakan sai ga abu ya zo nan gaba
sai ki ga ki zo kina da na sani wannan abokin
zero
ba
jaran jira
a rasa ido ba wannan ba wannan
a daga karshe likita su masu tsangwama wani irin shawara za a ba sau game da idan ka ga mutum mai kiba ta yanda za ka yi abin da ba za ka muzanta shi ba
to duk wanda ya kasance yana da da ko dan uwa ko abokiya wanda ya fara lura da cewa yana kana kiba to taimakon da za ka yi mini shi ba ka rika aibanta shi bane ko a gaban shi ko a bayan shi tun farko da ka fara ganin kiban ya dan fara kaiwa wani wuri ne za ka jawo shi a jiki sai ku je inda za a ba shi kyakkyawan shawara da da zai zama na cewa in an yi maganin abin da farko ya fi sauki sannan malama abu ɗaya yana matuƙar ban al'ajabi a wannan zamanin da 'yan mata da kuma mata suke tsananin tsin kiba kowa yana so ya zauna duk da haka a wannan zamani ne duk sanda kika buɗe shafukan sada zumunci ba abin da za ki gani in ma dai ki ga wani kek an zuba mishi kayan suga a sama ana kallon
shi an kawo tashi ne yake ya
kace a minti 10 an ce duk dai wani abu wanda zai kawo illa ga lafiyar dan adam ya tashi a kiba yanzu kina buɗe shafukan social media ki za ki gani da wuya ki ga kin buɗe wata tana cewa a duk mai son salat ya bada oda rana kaza zan fada a kawo muku ta ni dai ban taba gani amma in dai abinci wanda zai sa kiba ne ya kawo illa ya kawo lahani masu yin shi suna da yawa masu siyan shi suna da yawa ya kamata al'umma su gane cewa shi wannan kiba dai ba wai wanda ka gani da idon ka shine kiba ba shi ba a gane mai kiba sai an yi wannan gwaji dai da nace a gwada nauyinka a kwatanta shi da tsayinka to shine za a ce ga mai kiba wanda zai iya jawo mishi wani illa a lafiyar shi al'umma ya kamata a daina kunyata masu kiba idan ka kunyata mai kiba ka cuce shi saboda wannan kunyatarwan yana sa su shiga halin damuwa kuma idan aka dade zai iya kara musu kiban so baka taimake su ba in kana so ka taimake su zaka dauke su ne ka kai su inda za su iya samun mafita sannan kuma ina kira ga masu tallan magunguna a kafafen sada zumunci na cewa idan an sha za a rage kiba ya kamata su yi tunanin cewa duk wani dan adam yana duniyar nan ne domin ya taimaki al'umma idan ba za ka taimaki al'umma ba kada ka cutar da al'umma kai baka shiga wani lab inda ake bincike kimiyya ta yi bincike akan waɗannan magunguna ka tabbatar da cewa idan an sha babu illa a jiki ba sai ka haɗa magunguna na ƙarya kai tallan su domin mutane ka yaudare su zuba kuɗin su wannan kuɗi kila inda sun aje za su iya cin abinci da zai musu amfani daga nan har su samu mafita daga kiba alhalin kai kuma maganin da kace kana da shi baka da shi kuma ina kira ga hukuma da ke kula da yadda ake saida magunguna a ƙasar Najeriya su ma su shiga cikin al'amarin yawan tallan magunguna da ake yi a kafafen sada zumunci barkatai gaskiya abin dubawa ne wasu suna sha su wahala kuma ba a taɓa sai
Masauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Yanzu madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa Julie Ladas Bashir tare da abokin aiki na da ta taya gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudumawa a cikin wannan shiri. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. Ma assalamu alaikum.